أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول الله سبحانه وتعالى لساك هذا أن وني نابو مشاهد a ranar Laraba 14 ga watan Ramadan a shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 1 ga watan 7 a shekara ta 2015 na lissafin da ake kira miladiya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الدين عند الله الإسلام. للي الدين أولين الله كربا الدين الله زي كربا الإسلام شيني مسلمتي تنجي كاوش من ألف دلام كميتي شيني الدين أولين مفهوم مخالفة نوانا شيني duk addinin da ba musulunci ba to Allah madauki ba zai karba ba. Addini dai a wurin Allah, wanda Allah zai karba a wurin mutum, to ga sunansa, shi sunansa al-Islam. Duk wanda ya je ga Allah bayan ya rayu a duniyan nan ya mutu, amma sunan addininsa kuma addinin da ya yi a rayuwarsa ba wannan sunan ne da shi ba, to Allah ba zai karba ba. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الذين أوتوا الكتاب ودن لأكبه وللتاب أهل الكتاب كنا يهود النصارى بس سابا ما أتكانسوا إلا من بعد ما جاءهم العلم سيبا إلمي يزو مسو سيدا إلمي يزو مسو سيكا كرنت للتاب دا أكسوك المسو to bayan wannan ne hujja ta tsayo a kansu sannan suka saba. Wannan baya nufin wani zai iya cewa to ashe kenan zuwan littafi shine sababin sabani, ashe idan aka saukar da wa'ayi kuma sai mutane su saba? Akwai wanda zai fahimci wannan ko babu? kuma ku gane nan can Allah ne yake gaya mana subhanahu wataala cewa ahlul kitabi ba su saba a tsakanin su ba sai bayan ilimi ya zo musu to shin zamu iya fahimta kenan zuwan ilimi ke jawo sabani ha haka ake nufi na'am zuwan ilimi da tsaye da hujja akan mutane amma wannan ba shine sababin wato sabani ba na farko dai shi ilimin zuwan sa shine al-furqan da zai sa har a iya bambance a gane akwai wanda ke kan gaskiya akwai wanda ba kan gaskiya domin gaskiyar gashi ta bayyana mun gane wannan to amma abinda Allah ke nufi anan ba wannan ne sababin ba ga sababin nan ya faɗa ya ce baghyan bainakum saboda zalunci da ke tsakanin su ahlul kitabi zalincin nan na tsakanin su da hasada tsakanin su shi ya haifar da ba su yi aiki da ilimin ba tare da cewa ilimin nan tsakanin su sai suka koma suna wani abu daban neman shugabanci neman duniya sai sa ba su yi amfani da ilimin ba za mu zo a cikin sharhin da malam zai kawo mana za mu ƙara jin wasu abubuwa Allah subhanahu wataala ya ce wa man yakfur bi ayatillah duk wanda ya kafirce da ayoyin Allah fa inna allaha sari'ul hisab to Allah dai hisabin da yake wa mutane yana yin sa ne shi mai gaggawa ne wajen yin hisabi mana hisabin sa ba ya daukar lokaci me ake nufi da wannan zance wanda ya kafirce da ayoyin Allah nan ba a faɗi sakamakon sa ba cewa zai shiga wuta zai kaza a'a sai aka faɗi kawai Allah fa mai gaggawar hisabi ne ba wani lokaci da mutum zai ce in yi laifin har zai iya kubuta daga laifi kafin a yi masa hisabi ko kafin a ƙare ba ɗaukar lauya ba wani ƙarin bayani an san me kai an ce kai ba ka da ikon ka ce ba kai ba ga shaidu bal shaidun ma a jikinka suke ba bakinka ne zai ba da shaida ba ƙafafu da hannaye su za su ba da shaida Allah zai rufe baki ba zai magana ba kamar da ya gama dai a cikin alkur'ani mun san kuma ayoyin wannan to Allah subhanahu wataala mai gaggawar hisabi ne sai ce fa in hajjuka amma in sun yi jayayya da kai wannan ana gaya waye ana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ahlul kitabi sun yi jayayya da kai wannan aya kun ganta a cikin suratu ali imran kuma da ma'ali imran sababin saukarta shine me zuwan nasaran najiran don su tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ake gaya masa to in sun yi jayayya da kai faqul ka ce aslamtu wajhiya lillah ni dai na sallama fuskata da zatina da rayuwata lillahi gaba daya ga Allah wa man ittaba'ani da wanda suka bi ni wannan atafin akan me atafi ne akan ar-rasul ko ko akan Allah akan labdul jalala akan ar-rasul ne yawa ma'ana faqul aslamtu ana wa man ittaba'ani أو أسلمنا أو أسلمت أنا ومن اتبعني وجوهنا لله كنا أبن نكين فيه دني دوانا نسوك بيني دكا مو دكا نمو نميقى فسكوك مو دلا يورمو دلات مو زامي لا يواني إذن يدى الله سبحانه وتعالى يا أمر سيموني ولنكم يبوني دقى من زم دقى الله سبحانه وتعالى الله يا أمر سيشي يفدسي وادشي دوانا سكي تاردشي مسلميني akan gaskiya suke kenan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sune farkon masu shiga sune awwal manittaba annabi sallallahu alaihi wasallam suwaye sahabban sa sun shiga cikin wannan ba ko ba su shiga ba to gashi Allah ya ga mana musulmi ne su kuma ba wai sunan musulmin kawai ba labari ne na zuciya cewa sun miƙa wuya zuwa ga Allah kun fahimci nan zancan annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa da shi da wanda suke bi suka bi shi duk sun mi kauya zuwa ga Allah wannan har yanzu siffar wa man ittaba'ani ba iya sahabbai za su shiga ciki ba duk wanda bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda siffar ittiba'i ake da siffar ma'iyya ce kawai cewa waɗanda suke tare da ni shine za a kalli iyawancin to amma siffar ittiba'i ne sifar ittiba'i ko tana nan har tashin alkiyama duk mutumin da yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har karshen tashi har karshen duniya to yana cikin waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah madauki ya ba mu labari sun miƙa wuyan su ga Allah ashe kenan duk wanda ya musulunta ya yadda da la ilaha illallah zahiran wa batilan ba tare da kokonto ba to yana cikin waɗanda Allah ya yi wa shaida a wannan aya cewa ya miƙa wuyan sa zuwa ga Allah Allah ya sa mu cikin masu miƙa wuya وقل للذين اوتوا الكتاب كما كتي وعند اكبي وللتافي ان والاميين ده مشركان لاروا وعند باسنسو ده كراتو با نن سبودا ان فدي اهل الكتاب سبودا مناسبر سو ما ابوتا للتافي ني سن ايه كراتو سن ايه ربوتو سنا ده للتافي ده اكا سوكر غبانين واتو غريسو سو كما مشركان مكه ا وانشن زماني mutane ne ba su san karatu ba ba su san rubutu ba daga cikin su dama Allah subhanahu wataala ko ince daga cikin kabilunsu ɗaya daga cikin kabilunsu manya Qurayshawa Allah madauki ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai iya rubutu ba bai iya karatu ba shi rashin iya rubutunsa da rashin iya karatunsa ba kaskanci bane gare shi daraja ce mu'jiza ce Allah ne bar shi haka saboda Qur'ani ya karbu da gaske da ya iya rubutu ya iya karatu da an yi kokoncin abin da ya zo da shi to sai Allah madauki ya sanya shi daga cikin waɗannan don haka waɗanda ake ce mu ummiyai sune kabilar manzo Allah sama ko a ce larabawa waɗanda a lokacin nan ba sune ahli kitabi ba ma'anda ba ba su littafi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka su ake nufi da ummiyin anan ma'ana wa qul lil ladina utul kitaba kuma ka ce wa waɗanda aka bai wa littafi wal ummiyina kuma ka ce wa waɗanda sune ba su san rubutu da karatu ba fa in aslamu in sun musulunta mun gane wannan ma'ana ka gaya musu su ma su musulunta shine ma'anar wannan zancen ka gaya musu kamar yadda muka musulunta su ma su musulunta ka ce mu mun riga mun miƙa wuya ko ma ku miƙa wuya sai Allah ce fa in aslamu in sun miƙa wuya faqad ihtadaw to sun shiryu ashe shiriya tana ina tana musulunci duk wanda ba musulmi ba ba shiryayye bane duk iya zancensa duk kokarinsa duk kwakwalwarsa duk falsafarsa duk iliminsa duk iya yaruka na duniya da ya iya in dai ba bai yi musulunci ba kuma ba akan musulunci ke rayuwa ba to ba sunansa shiryayye ba sunansa ɓatacce ko in ji Allah subhanahu wataala fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw in ku suka juya baya suka ki karɓar musulunci fa innama alaikal balagh to rabu da su kai da ma abin da ke wajibi a kanka shine ma'anan fa inna ma alayka albalaghu ka isar da sako ko shine aikin ka wannan ya kara nuna mana aikin mai wa'azi mai karantarwa shine me isar da sako ba daukar mataki ba ya isar da sako don maganar daukar mataki maganar hukunci maganar me yasa sakamakon da za a yi wa mutum in yaki ya karbi wannan addini menene shi wallahu basirun bil ibad Allah dai na ganin bayansa ma'ana ku yi rikicinku ku yi botsare ku karɓa ko kar ku karɓa za a komo gun Allah Allah yana ganin kowa me yake yi wannan ya nuna mana tunda shi ne mai ganin kowa yana rikodin abinda kowa yake yi kenan yana sajjalawa yana rubutawa yana tsarewa da umarnin da ya biyo mala'iku sannan kuma bina'an akan wannan za a yi wa mutane hukuncin tashin alƙiyama Allah ya sa mun fahimci a yi na ga a cikin littafin na malam Sa'idi bai kawo duka waɗannan lafuzan ba shi yasa muka bi su yadda suke a cikin nassin alqur'ani yanzu mu koma cikin littafin sa mu ga menene ya faɗa mana na sharhi da bayani da kuma kokarin fito da abubuwan da za a iya fahimta daga wannan ayoyi yace walamma qarrara annahu al-ilahu al-haqqu al-ma'budu bayan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa shine abun bauta na gaskiya abun bauta wanda za a bautawa bayyana al-ibadata to sai ya bayyana ibadar ita kanta waddina da addini alladhi yata'ayyanu an yu'bada bihi wanda wajibi ne da shi za a bauta masa wayudana lahu a kaskanta a yi da'a gare shi domin asalin addini lafazin addini me ma'anar lafazin addini mu a Hausa dama ba mu san shi ba ko addini larabci ne yadda yake a larabci haka muka dauka addini ma'anarsa shine da'a da khudu'i kaskanta da yin da'a da sallama wa wani wanda ba kai ba ka miƙa wuyanka gare shi kun fi jin abin to musulunci shine addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba a bauta masa ta hanyar sa don haka dole ne a yi masa da'a a miƙa wuya gare shi abin da yace ayi shine tsarin rayuwa shine abin da zai bada sakamako akai wannan kuma shi ake cewa addini me yasa ya faɗi wannan yace bayyana ibadata domin mun san ka'idar malamai suna faɗa mana kuma a koyaushe kuma gwargwadon hali mun sha magana a kai bautar Allah da me ake yin ta Allah ne zai zaɓi abin da za a bauta masa da shi ko ku ɗan adam ne aka bai wa ƴancin ya zaɓi abin da zai bauta Allah da shi Allah ne mai zaɓar abin da za a bauta masa da shi shi ya zaɓi mai sallah sau biyar a rana shi ya zaɓi watan Ramadan ya zo a daina cin abinci daga alfijir har magariba shi ya zaɓi a je a yi masa aikin haji da ya ga dama da ya kawo mana wasu abubuwan da ban ya ce su za mu bauta masa da su an mun fahimci wannan sai sa malamai suka ce asali da aka sani a babun bauta ga Allah to tauƙifi ne mun san tauƙifi ba kada ta cewa ba kada ka tabus sai abinda Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam suka ce babu wani dan adam da yake da ikon ya ce ya jama'a ai ko sallah aikin alheri ne dan me za mu tsaya ga guda biyar kawai tunda aikin alheri ne mu ƙara guda ɗaya mai ko guda biyu su zama guda bakwai ko shida ai sallah ai ba zagin Allah ba ce ko yabon Allah ne kuma in mutum ya sallah zai samu lada haka ne da wani zai zo ya ce maka to me zai hana mu riƙa yin sallah biyar ai sallah shida ko sallah bakwai a rana me za ka ce masa sai ka ce a amala ba ka da iko ba aikinka ba ne wanda ake bautawa shi ne mai ikon ya zaɓi abin da za a bauta masa da shi kuma ya riga ya gama zaɓe ya turo manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana don haka ba zancen wani yanzu ya zo mana da wata sabuwar ibada kun gane wannan ka'idar domin Allah shi ake bautawa shi ne mai haƙƙin ya zaɓi ya ce a bauta masa da kaza amma kada ka fito ko wani malaminka ya ce to ai ba laifi dan an dan ƙara kaza me ye laifi a ciki ai bin lada ne me ye laifin istighfari ne ko hailalar ko sai a ce a'a istighfari ba laifi bane hailala ba laifi bane amma a yi su irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kar a dibibiye su da wasu ƙa'idoji na wani wani kuma da sunansa kuma ba sunansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gano wannan don haka harkar ibada ba mu da katabus a ciki ba mu da wani abu da zamu ce Allah ne mai cewa mu yi ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa wannan ka'ida an fahimce ta kishiyar wannan ka'idar ko kuma yar uwarta ta wani bangaren ita ce ka'idar al-aslu fil ashiya al-ibaha mun ji al-aslu fil ibadati shine at-tawqif ko at-tahrim illa idza amara Allah tabaraka wa ta'ala aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bima yu'badu Allah bihi bangaren nabiyu ko bangare nabiyu shine bangaren mu'amaloli malamai suka ce al-aslu fil ashiya al-ibahatu asali abinda aka sani ka'idar addini dangane da sauran abubuwan da ba ibada ba duk abinda ba ibada ba to ya halatta je kai abinda kaga dama sai fa abinda Allah ya haramta sai mene sai abinda Allah ya ce haram ne duk abinda ba Allah ne ba manzo Allah sai suka ce haram ba je kai kayan ka in ba ibada bane kun gane ibada haramun ne kai sai wanda Allah ya ce ayi amma abinda ba ibada ba kamar yanzu ne saye da sayarwa ka ci abinci ka sha ruwa abincin a sa magi a sa onga a sa kafi zabo a sa gishiri a sa waye a sa waye a sa waye muna buƙatar duk sai Allah ya mana Qur'ani a ce ga wani kundi an faɗa cewa ya ayyuhal ladina amanu ba laifi ku ci gishiri ya ayyuhal ladina amanu wannan abun Allah subhanahu wa ta'ala baya yin sa amma sai aka zabe iya haram sai aka gaya maka cewa to duk abin da ba haram ba je ka halatta wannan shine saukin musulunci da daɗin musulunci to in ka faɗi kullun ka faɗi wannan ka'ida ta ibada ana haɗa ta da wacce bangare ɗaya da malamai suka ce ana istithna'i a istithna'in shine bangaren aure aure bai halatta mutum ya ta kowace mace ba sai da aure mun gane kun ga shi ai babun mu'amala ne karka ce duk wata mata da ka gani ya halatta ka je ka kwanta da ita a wannan babu wannan zancen shi sai an yi aure an gane wannan yawa wannan ka'idar ana istithna'in wannan a cikin ta shine illa al-abda abda shine abin da ya shafi aure wannan dai na san kun sha jin wannan ka'ida bayan kuka saba jin ta ba to Allah subhanahu wa ta'ala a wannan bayan ya tabbatar mana shine ilahi shine abun bauta shi kadai wani wanda ba shi ba bai cancanci a bauta masa ba to kila za a tambaya to ya Allah da me zamu bauta maka ne sai ce inna ad-dina indallahi al-islam addini da za a yi mun da'a ta cikin sa shi sunansa al-islam shikenan kun gane wannan zancen yawa alladhi yata'ayyanu an yu'bada bihi wa yudana lahu wa huwa al-islamu alladhi huwa shine musulunci menene musulunci nan huwa al-istislamu lillahi bi tauhidihi wa yake neman definition din islam in an tambaye ka menene musulunci yanda an tambaye ka me musulunci mafiya me zamu ce kawai kun baka san wannan ba da me zaka ce ta ce ga musulmi bai san tarihin bai san definition din islam ko to gashi al-islam ma'anarsa shine al-istislamu lillahi ta'ala bit-tauhid wal inqiyad lahu bit-ta'ati ko shine al-istislamu yadda ya kawo shi anan shine al-istislamu lillahi sallamawa miqawa ku fahimci wannan kalmar me take nufi in an ce sallamawa me yake nufi ka sallamawa mutum ne kami ka saki komai baka da wani yanci naka sunan ka bawa idan a zamanin da ake bayin aka je aka sayo bawa a kasuwa zai zo yana surutu yana da cewa yana da wani yanci yana da wani abu ba shi da komai da za a yi sai a ce kawai a je a yi masa kaza je kai kaza je ka aikata kaza yau kar ka fita duba ba har wajibcin sallar juma'a wasu malamai suka ce ba wajibi ne a kansa shi bawa ba ila lokacin sallar juma'a ubangidansa ya ce ya je gona ya yi masa harawa mallaka ne shi saboda yadda ka san mota haka take haka yake haka a sai dan haka ake to yanzu wanda ke bawa ne shi bayan ga ya sallama ubangidansa ba ba shi da katabu sai abin da aka yi da shi to wannan fa shi ake nufi da musulunci kun gane musulunci yanzu ma'ana kenan in ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka yadda da wannan abu to kamar ka ce ne ya Allah ga wuyana na miƙa in ka ga dama ma ka yanka naka ne ba ni da abu duk abin da ka ce in yi shi ne kawai zan yi to wannan shi ne fa ma'anar islam ma'ana duk dokokinka ba zan kangare in ƙibi ba na yadda kai ne ubangiji na kai ka halicce ni kai ne mai bani arziki kai ne mai min komai kuma kai kadai zan risinawa in bautawa duk wanda ba kai ba zan bashi godiya ba zan bashi ibadata ba wannan shi ne ma'anar islam shi yasa haka masu fassara al-islam da cewa sunansa peace wannan kuskuren fassara ne ba saboda kuma wani musulunci baya son peace zaman lafiya ba haka ake nufi ba kun gane islam shine submission total submission ka miƙa rayuwarka gaba ɗaya ba ka da wani abu naka a ciki sai abin da Allah yake so shine ma'anar islam domin fi'ili ne wannan ruba'i daga aslama ne ko aslama ko islaman islam don haka daga aslama aslama shine fi'ilinsa yuslimu shine mudari'insa istaslama kuma ma'anarsa ya saki kansa ba shi da wani abu ya kata kamar yadda ake cewa in ana yaƙi an kama wani kamamman yaƙi ko ribataccen yaƙi yana da makaminsa da aka nuna masa bindiga sai ya saki bindiga sai ya daga hannu sama in ya daga hannu sama me yake cewa da larabci ana cewa istaslama ya submit bai mun fahimci wannan ya tube wa kansa wani iko ya tube wa kansa wata dama wannan ina fassara mana ne idan mun fahimci ba hakikanin abin da Allah yake so ne in mun ce mu musulmi ne in mun ce mu musulmi ne ma'anar wannan kalma shine mun yarda da dokar Allah ita ce za ta gudanar da rayuwarmu mun yarda ba mu muke da iko akan kanmu ba sai abin da Allah ke da iko da shi akan mu in ya ce mu yi dama ya ce kar ku bi dama ku yi hagu to hagu ba ka da dama ka ce ya Allah dan me za a ce in yi dama sai na san dalilin sannan in yi sai a ce wannan ya kangare bai istislami ba mun fahimci abu Allah ya tsare mu daga kangarewa to sai ce huwa al-istislamu lillahi bi tauhidihi wa ta'atihi da kuma yi masa da'a allati da'at ilaiha rusuluhu ita wannan da'ar wadda manzanninsa suka kira zuwa gare ta wa haffat alaiha kutubuhu kuma littafansa suka kwadaitar akan ai masa wannan da'a din wa huwa allazi la yuqbalu min ahadin dinin siwahu shi musuluncin nan shine dai addinin da ba za a karbi wani addini wanda ba shi ba daga wani mutum kowanne mutum ya mutu yaje ga Allah in ba sunan addinin sa musulunci ba kuma a rayuwance bai gudanar da musulunci shine rayuwarsa ba to Allah madaukaki ba zai karbi wannan addinin da yaje da shi ba wa huwa shi wannan addini mutadamminun lil ikhlasi lahu ya kunshi a sallama a miƙa wa Allah ma'ana a tsantsance wa Allah ibada ya zama danshi kadai ake yi fil hubbi a soyayya me yake nufi da a soyayya in ba ku manta ba shekara biyu ko uku a cikin karatunmu na suratul baqara fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب wannan aya lokacin muka go magananta mun yi bayanin me ake nufi da mahabba ko da soyayya kuma da kashe kashenta da hawa hawanta me san karin bayani ya iya leƙa inda zai iya samu amma nan abinda ake nufi ita ce wannan dai mahabba mahabba ba mahibba ake cewa ba mahabba soyayya soyayyar Allah ita ce soyayyar da zaka yi wa Allah wanda bai halatta kai wa wani wanda ba shi ba irinta shi Allah shi kadai ake so soyayyar da zai bada umarni ya bada hani shi kadai ake so soyayyar da gaba ɗaya ka dauki rayuwarsa ka bashi soyayyar da ba ka da wani abu sai abin da yake duk wanda ka dauki irin wannan soyayyar ka bashi to kai shirka da Allah da wannan mutum ko wannan abu amin ban ci abu ne ba kuma ta ba mun yi wannan bayanan dake dake dan ka wajibi mutum ya kadaita soyayyarsa ga Allah kawai Allah yake so irin soyayyar da ba a yi wa wani sai Allah me yasa dinka fadin wannan saboda na san mun wancan magana soyayyar iri iri ce akwai soyayya da ake cewa soyayya tabi'iyya soyayya ta tabi'a kamar yadda mutum ke son matarsa ko kamar yadda mutum yake son ƴaƴansa yadda mutum yake son iyayensa yadda mutum yake son abokansa to wannan soyayya sai ta ɗabi'a soyayya ta addini ita ake magana anan soyayyar da take wajabta maka da'a ga wanda kake so mun fahimci abin saboda tsananin soyayya ka zabanye ba ka da ta cewa sai abin da yake to wannan lalle a kadaita Allah subhanahu wataala a wannan soyayya wal khawfi da tsoro a tsoraci Allah subhanahu wataala irin tsoron da ba a yi wa kowa sai Allah tsoro fil ghaibi wa shahada tsoron da ko kana ganin Allah ko baka ganin Allah ai kana tsoron sa to baka tsoron wani abu in ba Allah bane shi dama sai idan kana ganin sa ne zai cutar da kai ai ko wanda ya ga zaki zai cuce shi barawo zai kashe shi ko zai kwace dukiyarsa ai kana tsoron sa wannan shi ma a bangaren wani irin tsoro yake tsoro ne na ɗabi'a mutum yana tsoron wanda zai cutar da shi dan fashi da makami ne da makami ko kowane irin mutum abokin gaba ne zai kashe zaka ji tsoron zai kashe ka wannan tsoro na iri ne ɗabi'i ne shi ma amma tsoron da zai kai ga ka ɓuya kana ɗakinka tsoro kake kamar ana ganinka to banda Allah ba a yi wannan ba a yi wa wani wannan irin tsoron kada ya zama saboda san da kake wani shugabanka wani malaminka wani shehinka kana tsoransa wani ma bayan ya mutu kana tsoran in ka saba wa abin da ya dinnan to wai zaka ga rashin albarka a rayuwarka kuma dokar tasa ce ba ta Allah ba to wannan an shiga gonar Allah subhanahu wataala shi kadai ake yi irin wannan tsoran ai mun fahimci wannan war raja da fata fata da kaunar alheri kullum ka sa ran alheri zai zo ma ne daga Allah Allah ne kawai mai ikon ya amfane ka ba wani ba wal inaba da komawa zuwa ga Allah in an tuba kuma a koma a gyara aiki ga Allah subhanahu wa ta'ala wa du'a haka nan addu'a kada a roki kowa sai Allah kar aje kabarin wani a daga hannu a ce ya malam wani dake cikin kabarin nan kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza amma wa ake roko Allah shi kadai kar a roki kowa kar a roki bishiya kar a roki ruwa na teku kar a roki wani kogi kar a roki wani dutse kar aje kansa a yin rantsuwa kamar da yake cewa dutsen marantsa ko in za a yi rantsuwa sai a tafi a hau kansa sai a rantse wai wanda rantsuwa ta cici sai faɗo ya mutu dan haka ake faɗa gargajiyar nan da ko wannan duka da kafin zuwan addinin musulunci ne a zuwan musulunci to ba a wata ba a rantsuwa da kowa sai Allah Allah shi za a rantse da shi duk inda kake kuma rantsuwa ta kama mutum in yayi dan haka sanin shi wa du'a'i ba a roƙon kowa sai Allah wa mutaba'ati rasulihi da kuma biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake son Allah to sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zama makaryaci in yace yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a ce to zo ka bi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a shi ba zai bi ba shi ne wani zai bi to wannan bai yadda da Allah ba bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace wa hadha huwa dinur rusuli kullihim wannan shine addinin manzanni baki dayan su wa kullu man taba'ahum duk wanda ya bi su fa huwa ala tariqihim to yana kan hanyar su wa inna mahtalafa ahlul kitabi ba'da ma ja'atkum kutubuhum ahlul kitabi sun saba ne da junan su suka samu tafarruqi mun gane yaushe ba'da ma ja'atkum kutubuhum bayan littafan su sun zo musu tahuffuhum ala istima'i ala dinillah wani bayan littafan sun zo sun ce kai jama'a ku hada kanku akan bautar Allah shi kadai da addinin Allah shi kadai to bayan an samu wannan sai sabani ya zo musu ba saboda cewa wai littafin ne ya jawo suka saba ba wannan shi nake so da ku fahimta a bayanin da nake zuwan ilimi ba shine sababin sabani ba sababin sabanin gashi sai ce baghyan bainahum saboda zalunci wa zulman wa udwana shine dai da zalunci da ta'addanci min anfusihim daga kawunansu wannan yana so ya zama shine shugaban tafiya ba wancan ba wannan yana so ya amfani da kudin da ake samu a jagorancin mutane ya ture wanda yake dandanawa a yanzu wannan sai ya jawo sabani sai kaga an raba sai ce a to in haka ne ni ma zan jamu goya bana shikenan sai a kungiya sai kaga kungiyoyin addinai sun rarraba asalin ahlul kitabi dalilin rarrabuwar su zuwa ga kungiya 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 wannan ya bi wannan wannan fada ya ja nasa wannan fada ya ja nasa wancan haham a shugabannin yahudawa ya ja tafiyarsa da kungiyarsa dalili shine wannan zaluncin a tsakanin su lokacin da hujjar ta bayyana a gare su ga abin da Allah yake so ku hadu a kansa ku hada kai kar ku rarraba to sai suka rarraba saboda me saboda zalunci saboda hasada wani bai yadda ya bi wani ba kun fahimci wannan zancen ku je ku karanta muqaddimar malam abubakar al-ajuri a cikin littafinsa kitabu shari'a cikin muqaddimar sannan ya yi maganganu masu tsada dangane da wannan ayoyi cewa lalle Allah ya ba mu labari a cikin littafinsa cewa ahlul kitabi da suka go gabanin mu waɗanda aka bai wa littafi ba su saba ba sai da littafi ya zo musu ba dan komai ba saboda sun ki su bi littafin akan gaskiyar da ya umarce su sai suka riƙa yin sabani sakamakon hassada da zalunci a tsakaninsu kowa yana so a ce shi ne shugaba to sai aka samu sabani wannan dan mu ɗauki darasi ayyana da mu ɗauki dama ya gaya mana kana nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم kun gani a shekenan sanannen abu ne cewa bayan hujjar ta zo mutane sun ga hujjar to kuma maimakon a tsaya a bi hujjar shine ake neman shugabanci jama'a ku kula da wannan magana hassada da son shugabanci duk shi ya jawo mutane suka rarraba to har a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya bar mu garin wane ne zai yi shugabanci rikici akan shugabanci shi ya aka fara rabuwa haka ne ko ba haka ba hasada wannan shi wannan ne wannan shi wannan ne wannan shi wannan ne shikenan aka shiga wannan kuma sannan har zuwa yau din nan duk wata tafiya da take son alheri gare ta to tayi watsi da duk wata hanya ta kama Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma manhajin magabata a zamanin yanzu da'awar bin Qur'ani da'awar bin sunna shi kadai ba zai wadatar ba sai an hada da bin hanyar magabata hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan saboda akwai masu da'awar da yawa kowa ce kitabu wa sunna amma a kitabu wa sunna kowa an ka saba masa shine kitabu wa sunna sai koma gefe shikenan ka saba wa kitabu wa sunna wani mai kafirta ka wani sai wannan bid'a ne wannan kaza da kaza wannan ba zai bi wannan sallah ba wannan aikin masu bid'a ne ba aikin masu sunna bane masu sunna suna tare da jama'ar musulmi ba ran raba kai wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu التفرق المذموم الذي حرمه الله تبارك وتعالى في هذه الايه شيء التفرق في الدين لرغوار كاي با معناه ساباني با ساباني نا رايي دبان زمو يي ساباوا دا واني واني يا سابا دا wannan wani ya saba da wannan wannan bai hana mu zauna lafiya ba bai hana mu ni tafiya tare ba muddin muna kan kaidojin mu da qur'ani da sunna da kuma hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kowa kan wannan zai rayu to insha Allah ba za ka samu wannan rabuwar kan ba kamar da malam ke tambaya ran nan muna nan me ye dalilin da yasa muka samu irin wannan rabuwa ai barin karantarwar sai in kowa zai dauki karantarwar da Allah ya yi a Qur'ani karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi tafarkin magabatan nan na kwarai wanda Allah ya ba mu labarin yan aljanna ne tunda sun shiga aljanna to yadda suka shiga aljannan mu bi su mu gani wannan fa shine sirrin komai amma daga ka zo ka ce kai kana da magoya bayanka kana da dalibanka duk wanda ya saba wannan tafiyar to kai ba za ka shirya da shi ba ba za ka tafi da shi ba ba ruwanka da shi kowa ya warware kowa da dalibansa an ka tace la jama'a innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an ya Allah sai lasta min fi shay ba ruwanka da su in dai mutane sun rarrabe addini kowa ya gutsutsira shi ku duba ku yanzu tafiyoyi nawa ake da su a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari za a rarrabu kashi nawa 73 73 nan duka sun aikata abin da ya cancanta musu shiga wuta ɗaya ce kawai akan hanya wacce ce an tambaye shi shi me yace abin da shi yake kai da shi da sahabbai dan Allah yanzu jama'ar da suke kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai suke kai suwaye ba zancen ka tambayi suna bane ai duk mutumin da zai tsaya ce addini na shine na Allah na Qur'ani addini na shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisansa daga nan zan koyi sallah daga nan zan koyi azumi daga nan zan koyi yadda zan aure daga nan zan koyi mu'amala daga nan zan koyi yadda zan yi wa'azi hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan mu ga tafiya da rayuwa irin na sahabbai yadda Allah ya ba mu labarin cewa waɗannan mutanen sune as-sabiquna al-awwalun wanda ya ba da labarin cewa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu ai kun ga sakamakon su kenan ko yan aljanna ne ko to yadda waɗancan suka tsira suna aljanna wanda yake son tsira shine bi wannan hanyar ba magana cewa ka bi malam wani bane tun zamanin su Imam Malik an tambaye su suka ce ahlus sunnati tafiyar ahlus sunna ba tafiya sai wadda take da wani shugaba ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugabanta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani shugaba da wajibi ne a yi masa da'a in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ni gane wannan sai shugabanci na mulki yau na mulki na mai zartar da iko akan mutane shugaban gari wannan wajibi a yi masa da'a don maslahar zamantakewa ni gane amma wani wanda aka wajabta maka in baka yi masa da'a ba ba za ka shiga aljanna ba da'a ta addini shi zai abin da ya zo da shi shine daidai to manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tafiyar ka gake nan ashe ba hanyoyi ne irin wanda muke gani yanzu ba wannan sunanta tariƙar wani wannan ta wani wannan ta wani wannan yanzu ba akwai ta wance ga sunan da yau kuma har za a karba za a shiga akwai ka'idoji akwai dokoki hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar shigarta shine qaulu la ilaha illallah اعتقادا ظاهرا وباطنا da kuma aiki kai i'tikadi kai qauli kuma kai aiki daga babban jikinka wannan shine ka zama mai bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma za su sai ka ji gun wane sai ya baka in ba haka ba ba kai wannan ba addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne da wannan siffar ba addinin na wannan da aka samu sunansa ne dan Allah jama'a mu fahimci wannan mu dawo kan hanya fa hanyar nan akwai ta ba bata ce ba mu yi hakuri da hanyoyin da muke gani wasu suna bi ko saboda wai yawa a cewa su suka fi yawa da makamancin wannan ba maganar yawa bane idan hanyar da Allah ya yarda da ita to kaje ka neme ta idan hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita to ita ce tsira duk hanyar da ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba a hirdinka ba za ta kai ka gici ba nan tashin alkiyama mai wannan hanyar zai fito za ku yi rigima da kai da shi musamman ya bada umarni a yi wata ibadar da Allah madaukaki bai umarni ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarni da ita ba har a zo a mai da shi wani abu a bashi matsayin annabi a bashi matsayin Allah a bashi irin waɗannan abubuwa wannan abubuwan ku kiyaye su tafiye-tafiyen nan da ake yi wannan ya fito yana bi kaza wannan yana bi kaza wannan yana bi kaza ka tsaya wuri guda hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba waɗannan tafiye-tafiyen masu wannan sunan ba a cikin wannan tafiye-tafiyen aka samu masu zagin annabi ba tare da cewa masu wannan irin sunan su ne masu cewa sun fi kowa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga shi a yaransu a ƴaƴansu da suka haifa masu karatu irin nasu wanda suke karanta littafai irin nasu na wannan hanyar tasu a ciki suka gano cewa a zagi annabi suka zage shi duk da cewa manyan malamai sun fito sun ce a sun ma kafirta su ba su yarda da su ba matsalar ai ba a nan take ba ba a hukuncin ku bane na baki matsalar sun a cikin littafan da waɗannan suka karanta littafan da suka karanta suka kai ga wannan su za a ƙona a daina amfani da su ku ɗauka ku tuba ku ce haƙiƙa mu tunda dai mun ga wannan hanya har ta kai a cikin ta za a zagi annabi wallahi daga yau na batta wannan shine kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane in dai har a cikin wannan hanya wani zai kuskure ya je kaza ya kaza ya kaza to gaskiya wannan hanyar ni ina ga ba ta yi min ba na daina kamar haka ya kamata malamai su faɗa su komo kan hanyar manzon Allah saboda waccan din fa mai ita yana da sunanta da sunansa ko ba haka bane sunanta hanyar wani to a batta man azotin muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne zaman lafiya ba to rarrabuwar kai sababinsa shine wannan neman shugabancin nan neman mulkin nan duk inda mutum zai haƙuri wallahi ya tsaya kan hanyar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga ba rikici amma daga an ce wani ba zai yarda ya tafi ƙarƙashin wani ba ba zai a tafiya tare da shi ba to shikenan dole ne a samu rarrabuwar kai Allah tsare mu Allah tsare mu Allah ba mu ikhlasi ina ne sai sai bagyan bayin ummu zulman udwana min anfusin sai sai wa illa in ba haka ba faqad ja'akum as-sababu al-akbar in ba haka ba kuwa in ba dan zalunci ba tsakanin su da neman shugabanci me ya kai su rarraba domin kuwa faqad ja'akum as-sababu al-akbar sababun nan mafi girma al-mujibu an yattabi'u al-haqqa wanda ke wajabta su bi gaskiya wa yatruku al-ikhtilafa su bar sabani ya riga ya zo musu menene shi ilimi shi ne wannan hujjoji duk wanda ya buɗe Qur'ani yanzu akwai a cikin musulmi wanda zai ce a cikin Qur'ani akwai ɓata a cikin Qur'ani ya ce akwai ɓata musulmi dai na kirki ne ke faɗa amma a cikin masu wancan tafiye-tafiyen sun haka yato daga Muhyiddin Ibn Arabi cikin malaman sufaye yana cewa da shi da wani makamancinsa wai aka ce masa ga alƙur'ani sai alƙur'ani kulluhu shirku innama tauhidu fi kalamina wai alƙur'ani duk shirka ne a cikinsa tauhidi yana cikin wannan zancen nasu irin wannan zancen da za a ce wani ya zo ya zama Allah wai shi ne tauhidi shi ƙur'ani shi ne shirka in ji wani daga cikin waɗannan malaman waɗannan abin da yana nan a rubuce su manyan malaman sun sa akwai waɗannan maganganu Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke Allah dawo da su kan hanya to sai shi wa hada min kufri wala kuma na cikin kafirsu su wanda suka bar littafin da aka saukar musu suka koma suka rarrabu suka bi son zuciya wannan shine sababin da ya ja musu waɗancan abubuwa kamar da yake bayyana mana dangane da ahlul kitabi sai wa hada min kufri wala daga cikin kafirsu ahlul kitabi sababin su kenan suka koma suka rarrabu wannan yabi nan akai hanyoyi daban-daban fali hada qala ta'ala don haka Allah ya ce wa makhtalafa alladhina utul kitab waɗanda suka aka bai wa littafi ba su saba ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi ya zo musu baghyan bainahum dan zalunci a tsakaninsu ومن يكفر بآيات الله كون غني sai Allah ya kira su kafirai ma'ana aikin nan da suka kafirci mu gane ba ana nufin duk sabani sunansa kafirci ba kada ka fahimci wannan amma sunansu wanda suka yi ya lazimta musu barin wahayin da Allah madaukaki yazo da shi har suka ƙaryata shi yasa yace wa man yakfur bi ayati llahi duk wanda ya kafirce wa ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisab domin yahudawa da nasara ba Allah ya ba su labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda suka kibi me suka yi ai sun karyata ayoyin Allah kuma suka rarraba suka bi hanyoyin su daban sai ce fayujazi kullu amilin bi amalihi Allah zai saka wa kowanne mai aiki da aikin sa wa khususan man taraka alhaqa ba'da ma'rifatihi yace musamman duk mutumin da ya bar gaskiya bayan ya santa wallahi duk mutumin da ya san gaskiya bayan ya bar gaskiya kai bayan ya santa ya ga gaskiyar ita ce gaskiya sannan ya batta to azabarsa daban ce da sauran mutanen da ba su san gaskiya ba shi yasa wallahi mutane shugabanni da suke jagorancin mutane akan addini muna nasiha ba wai don mun fi kowa ba amma saboda tausayi da ƙauna da fatan mu tsira tare don Allah a ji tsoron Allah a ja mutane da jagoranci zuwa a haɗa su da Allah ba a haɗa su da goyon bayanka ba da shugabancinka da cewa ai maka da'a a matsayinka ne kai ne shugaban kaza shugaban ƙungiya kaza shugaban kaza in ba a yi ma da'a ba an saba kitabu wa sunna wannan bid'ar a batta ku haɗa mutane da Allah ku sawa mutane tsoron Allah su ji Allah shi ne wanda za a bauta masa shi kaɗai in aka saba masa shi ne shiga wuta in aka yi masa da'a shi ne shiga aljanna ba kai ba kai in an saba maka ka duba sababi na me ya jawo aka saba maka in son ranka ka dora su akai sai ka bar son ran naka ka dawo kai ma kai da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abi a zauna lafiya amma mafi yawan sababin rikicin mu a duniyar nan wallahi wannan harkaci samun kwabo da ake akan jagorancin jama'a ya sa mutane wato sun daidaita addini kowa dan karamin sabani sai ka ji an ce yan kaza sun rabu da kaza yan kaza kisa duk firak din da aka yi a tarihi mafi yawa sababin su kenan ko rabuwa ce ta aqida ko rabuwa ce ta magana shugabanci wani bai yarda da shugabancin wani ba da ake tafiya da karkashin sa dan haka shikenan an raba wannan yayi kaza wannan yayi kaza wannan yayi can wannan yayi nan Allah tsare mu Allah ya dawo mu kan hanya baki da Allah hada kanmu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai duk mutumin da ya san gaskiya sannan ya bar ta fa hada mustahiqul lil wa'idi shadid wal iqab al alim shine mutumin da ya cancanci narko mai tsanani da uquba mai radadi thumma amara ta'ala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo sai Allah madauke abu marsi manzon sa sallallahu alaihi wasallam inda muhajjatin nasara yayin jayayya da nasara wa ghairihi da makamantan su mimman yufaddilu ghaira dini alislam daga cikin wadanda duk suke fifita wani addinin wanda ba musulunci ba alaihi akan musulunci an yaqula lahu to ga sakon da Allah ya aiko a gaya ma waɗanda ba musulmi ba wanda ba su musulunta ba me za a ce musu qad aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'a da ni da wanda suka bi ni dukkan mu mun miƙa wayar mu ga Allah mun miƙa rayuwar mu Allah za mu bauta wa mu sunan mu musulmi ai ana wa man ittaba'ani qad aqrarna da ni da wanda suka bi ni mun tabbatar wa shahidna mun yi shaida wa aslamna mun miƙa wujuhana fuskokinmu da rayuwarmu li rabbina ga ubangijinmu wa tarakna ma siwa dinil islam kuma mun bar duk abin da ba addinin musulunci ba wa jazanna bi butlanihi mun kuma yanke kat babu kokonto cewa wannan addini da ba musulunci ba barna ne bata sai ba daidai bane ka gane sai ka yi shi ka yadda da addinin Allah ka ƙaryata duk addinin da ba na Allah kar ka yadda da shi shi ne abin da yake nufi fa fi hadha a wannan maganar akwai ta'yisun dai ba tsammani liman qami a fiku ga wanda yake sa rai a cikin ku cewa za ku dawo ka hanya kun gane wannan mutum ma'ana duk mutumin da yake tsammani akwai sa ran wani zai dawo to wannan yana gaya masa cewa wanda duk ya kai ga irin wancan matsayi irin na ahli kitabi yadda suka yi suka kafirce suka ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba sa ran dawo su wannan bai nufin a daidai kun su ba za su dawo ba ba haka ake nufi ni dai amma dai akwai fidda kauna gare su wa tajdidu lidinikum da kuma wato a abin nan sabunta addinin ku inda wurudu shubuhati yayin da duk shubuha ta zo shubuha me shubuha ya kun sani ga mun sha magana kan ta abinda ya kama da dalili ba dalili ba, abinda ya kama da hujja ba hujja ba, abinda ya kama da gaskiya ba gaskiya ba, rudani rikici baka gane ina ya dosa ba, shine shubuha. To bin shubuha duk lokacin da shubuha ta zo ana tasdidin addini, kuma ana samun masu raddinta. Akwai na zamani ai shubuhoyi suna nan suna ta fitowa iri iri, yau a samu yan kungiya kaza sabuwa ta zo, to aikin malamai ne su duba kungiyar nan, su duba tafiyar nan da shugabancinta da aqidunta, me ya aqidunsu, sai su fito da rubutu, wannan sun yi daidai da Qur'ani gu kaza, sun saba wa Qur'ani gu kaza, sun saba wa sunna gu kaza, sun yi daidai kaza. Don haka a takaice waɗannan ba sa cikin waɗanda suka cancanta a siffanta su da mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma idan malamai ba sa wannan aikin, kamar da Ibn Taymiyyah ya ambata ne a farkon muqaddimarsa ta Minhajus Sunnah, cewa wajibi ne lokacin da shubuha ta zama ita ce tafi ƙarfi akan mutane, kuma ya zama ƴan zamanin ƙarshe suna tsine wa zamanin baya, to wajibi ne malamai su bayyana ilimi, a fito a gaya wa mutane gaskiya cewa ga fa addinin da Allah ya yarda da shi, duk addinin da ba wannan ba Allah ba yarda da shi ba, kuma ba zai badala da ake ba. Haƙƙin malamai ne, malamai kar su ji tsoro su ce ba za su faɗi gaskiya ba ko saboda wani abin duniya ko makamancinsa, tilas ne a faɗa wa mutane wannan. Wannan shi ne aikin manzanni, yadda manzanni suka yi watsi da duniya, suka haƙura da ita, suka bi maganar Allah. Allah ya ce ku bi abin da aka ce, ko mutane ba sa so, to karka zo ka ce a ni tunda ba na son in samu rikici da mutane, in dai an na fito irin wannan maganar ni yanzu ba zan iya faɗa ba, in na faɗa za a zage ni, to za ka zauna kuma wata ran Allah zai la'anci mutum in ya zama haka zai zauna. Allah baya son malamai ya zama suna da ilimi ba za su gaya mutane gaskiya ba, akwai matsala sosai a wannan. Allah ya tsare mu, Allah ya tsare. Sai ce aslamtu wajhiyal awwal inan, sai ce wajazamna bi butlanihi fa fi hadha ta'yisun liman tami'a fikum wa tajdidun li dinikum inda wurudi shubuhati wa hujjatun ala man istabaha alayhi. Kuma sannan a wannan magana ta Allah akwai wato abin nan hujja ga wanda wani abu ya rikice masa, ko al'amru liman istabaha alayhi al'amru ala man istabaha alayhi al'amru, ga wanda al'amari ya rikice masa, li'annahu qad taqaddama, domin ko ya gabata a baya, annallaha cewa Allah subhanahu wataala istashhada ala tauhidihi, ya kafa hujja akan tauhidinsa bi ahlil ilmi, da masu ilimi. Kun gani me yasa Allah ya kafa hujja da masu ilimi ne akan tauhidi? Saboda ya san masu ilimi sune masu bayyana wa mutane tauhidi. In har malamai ba su bayyana tauhidi ba, suka ji tsoro, suka bari mutane suna tabbautawa wani abu wanda ba Allah ba, an yi shiru an ki faɗa, to Allah subhanahu wa ta'ala fa zai fidda su daga cikin waɗanda suka cancanci aka fi hujja da su, aka fi shaida da su. Kun bance wannan nan can yawa a thumma ina ne yasi min ibadihi, daga cikin bayansa, li yakunu hujjatan ala ghairihim, dan malaman su zama hujja ne akan wasu, wa sayyidu ko wa sayyidu ahli ilmi, wa sayyidu ahli ilmi wa afdaluhum wa a'lamuhum huwa nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Shugaban malamai baki daya, mafi fitin malamai baki daya, mafi ilimin malamai baki daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa min ba'dahu, sannan sai bayansa, ko summa min ba'dihi, sannan bayansa, atba'uhu, sai waɗanda suka bi shi, al-ikhtilafi maratibihi, gurgurdan yadda suka saba wajen matakansu, sahabbai sai tabi'ai sai atba'un tabi'in sai sauran malamai, wa tafawutu darajatihim, da kuma bambancin darajarsu, falahum min al-ilmi sahihi wal aqli rajih, Allah ya ba su ilimi ingantacce da hankali mai rinjaye, hankali mai hankali kenan, ma laysa li ahadin, irin abinda wani wanda ba su ba ba shi da shi. Duk ilimin mutum bai kai sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, ba wanda zai zo ya gura kansa da nasu wajen ilimin sanin Allah, sanin mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, min al-khalqi, daga cikin halitta, ma yusawihi, wani wanda zai daidai da su, au yuqaribuhum, ko ya kusama da su, fa idza thabata, in wannan ya tabbata, wa taqarrara tauhidullahi, tauhidin Allah ya tabbata, wa dinuhu, da kuma addinin Allah ya tabbata, bi adillatihi adh-dhahira, da dalilansa da hujjojinsa bayyananu, wa qama bihi akmalul khalqi, kuma mafificin halitta ya tsayu da wannan addinin, addinin da yake nan, aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan addinin banda wannan da Allah ya bashi, shi yayi, wa a'lamuhum, kuma shine mafificinsu, to in aka samu wannan, hasala bidhalika al-yaqin, sai a samu yaqini da wannan, wan tafakkulu shakkin wa raibin wa qadihin, sai kuma duk wani kokonto da wani abu da zai darsu a zuciyar mutum shine qadihi, abinda zai shiga zuciyarka, in qada fi dhihni, ma'ana abu ya darsu a zuciyarka, duk wani abu na shakka ko raibi wanda zai shiga zuciyar mutum to duk sai ya tafi ba zancen kokonto yaqini ne kawai ko ku yadda ko ba ku yadda ba to mun yi gaba shine ma'anar wannan fa in aslamu faqad ihtadaw kun gane wannan zancen karka tsaya kana kokonto in kai wa'azi ka ilmantar mutane ba su yadda ba to karka ce a to la'alla ko ba akan gaskiya bane nake shi yasa mutane ba su karba ba sai ka dawo ka wayi mutane sai ka bi su saboda san zuciyar su a'a in mutane sun karba shikenan ku tafi tare in ba su karba ba je ka akan yaqini kake kai ne akan gaskiya an gane wannan muddin dai qur'ani ka rike muddin dai sunna ka rike ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa arafa anna ma siwahu kuma mutun ya san cewa duk abin da ba shi ba min al adyan na addinai batilatun to ƙarya ne ba daidai bane fali hada qala dan haka sai ce wa qul lil ladina utul kitaba ka gaya ma waɗanda aka bai wa littafi min al nasara wal yahud na yahudawa da nasara wal ummiyina da kuma ummiyai marasa rubutu da karatu su ne mushriki al arab mushrikan larabawa wa ghairihim da wasu su ma ka tambaye su ka ce a aslamtu ku kun musulunta fa in aslamu in suka ce eh mun musulunta ai bi misli ma amantum bihi da irin abin da kuka yi abin nan imani da shi fa qad ihtadaw Allah ya ce sun shiryu kama tadaitum kama da kuma kuka shiryu wa saru ikhwanakum sun zama in uwanku shikenan daga mutum ya ce fa la ilaha illallah ba haka muke ba musulunci daga mutum ya ce la ilaha illallah ba magana ta kare ba yanzu ne zaka rungume shi dan uwa ya zo ko baka taba ganin sa ba sai yau sai sai lahum malakum duk abin da yake haƙi ne gare ku to lahum su ma za su same shi wa alaihim ma alaikum duk abin da yake akan ku na haƙi za a karba akan ku to su ma alaihim yadda za ku bada zaka haka za su bayar abin da yake haƙi ne gare ku in kun aiki Allah Allah ba ku sakamako za a ba ku wa in tawallaw in ku suka ƙi suka juya baya anil islam suka bar musulunci wa radu bil adyan allati tukhalifuhu suka yadda da addinan da suka saba wa musulunci fa inna ma alaikal balagh to kawai kai ba ruwanka da su dama abin da aka dora maka shine isar da sako shine al balagh faqad wajaba ajruka ala rabbik la danka ya tabbata gun ubangijinka kun wannan akwai wani darasin a ciki duk da lokacin mu ya kure akwai buƙatar ƙarin bayani mai tsawo a kansa amma dai saboda nan zamu tsaya kilas idan mutum yana wa'azi ka yi shi don ka samu lada ba don ka kare mutuncinka ba in aka yi maka raddi kar ka zo ka ce a cikin karatun da zaka bayyana mutane gaskiya zaka zo sai ka tsare mutuncinka don me wane yaushe ya zama kaza har zai mun raddi a'a kar ka bata mutuncin karatu kai bata lokaci kai raddi akan mutuncinka Allah zai baka ladanka ka tafi ka nemi ladanka kai wa'azi ba cin mutunci ba zagin kowa Allah bai aiko wani mai wa'azi ya ci mutuncin wani ba in kai wa'azi da cin mutunci to kamar kana so ka jawo girma gare ka sai Allah madaukaki ku sai ka da mutum sai lalata shi a rayuwa ba zai kima ba daka a tsaya ga Allah shi kadai sai sai ajruka ala rabbika wa qamat alayhim alhujja su kuma hujja ta tabbata akan su wa lam yabqa ba'da hadha illa mujazatihim bil iqab ba abin da ya rage illa a ba su sakamako da uquba ala jurmihim akan wato laifin su fali hadha qala dan haka yayin Allah sai wallahu basirun bil ibad Allah mai gani ne ga dukkan bayi dan haka duk abin da suke yi Allah na ganin su kyale ne da su kamar haka Allah ke ga mu kai ka gama aikin ka ladan ka yana nan za a baka wanda ya zage ka wanda ya zage addini bar shi mu sai gaba Allah subhanahu wataala ya kara mana fahimta Allah ya ilmantar da mu ya ba mu ikon aiki da ilimi Allah subhanahu wataala ya dauka ya kara daukaka addinin musulunci da musulmi a ko ina sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wasabi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik